Allah'ım da ben bir daha çok güzel بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يوشا بيرد وسر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تجبود تريه حدود الثلاثين دام شكا بدا درس من تفسير القرآن من جرمى أن مسألة كيني البركة أن الفقان za mu tashi aya ta 190 wanda zai mun karanta ta mun fara tafsirin ta amma za mu ci gaba saboda haka za mu tashi karatun wannan aya tafsirin ta Allah ya tantar da littafin sa a tambayoyin da aka rubuto wanda za su sauka mu amsa da su na farko a wannan yake yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallar dare biyu biyu ce menene hukuncin wanda ya hada raka'a hudu sakamakon mantuwa da in ya hada raka'a hudu saboda mantuwa babu laifi domin kamar yanda aka ce asali dai raka'a biyu amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shiri a wani salo na daban domin ya nuna halalci shine yayi raka'a takwas a jere bai zauna ba sai a raka'a ta takwas din sannan bayan yayi raka'a ta takwas din sai ya miƙe yayi raka'a ta tara ya zamanto shi ne wucirinka kuma ya yi raka'a bakwai bai zauna ba sai a raka'a ta bakwai ɗin saboda haka in a sallar dare ne kamar mutum ya yi raka'a hudu bai yi sallama tsakanin raka'a ta biyu ɗin ba babu laifi zai iya yin sallama a raka'a ta hudu ɗin babu wata sujudu sahu da zai yi domin wannan hadisi na yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wutar wata salo na wutarinsa wanda Aisha radiyallahu anha ta rawaito a cikin sahih muslim wanda wannan ya nuna kan cewa kenan idan an saba ka'idar raka'a biyu din ta wannan fuska babu komai babu rafkanwa ita ma fuska ce wadda yake ta tabbata a cikin sunna saboda haka babu laifi a kan su insha Allah wannan dan uwa ne ya rubuto yana roƙon addu'a da kuma ƴan uwa sai mu kama masa da addu'a saboda bashi yayi masa yawa Allah ya bashi ikon biya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da sunayensa kyawawa da tsokunsa maɗaukaka da ya basu ikon biyan bashin nan da kuma dukkan sauran musulmi da suke cikin baki Allah ya biya musu Allah ya basu ikon biya Allahumma salli ala Muhammadin wa ali wannan yace mutum ne ya zo mutuwa sai aka jera cewa alamun da shi Muhammad Rasulullah bala shi ya yi daidai da kalmar shahada kuma ya yi matsayin wannan kalmar da yake faɗa sai wannan ya yi daidai da kalmar shahada ita wannan alama ce ta kyakkyawar cikawa tunda in kace alamun da shi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai ita ce la ilaha illallah Muhammad Rasulullah saboda haka ita ma wannan tana daga cikin alamar kyakkyawar ƙarshe tana daga cikin alamar kyakkyawar ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam kurshen abin da ya faɗa cewa ya kira rafiqil a'la to irin wannan kalma ta da cikin alamar kyakkyawan karshe labarin kyakkyawan karshe wannan menene hukuncin mijin da ya yi amarya kuma yana da wata matar ya ɗauki amaryar sun tafi honeymoon shaharul asal wato watan zuma ko ake cewa da hausa in aka ce za a fassara shi da hausa kenan larabawa ke ce fassara shi shaharul asal idan mutum ya auri mutum ya yi sabon aure a kamar yadda sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna idan da ruwa ce an ba shi damar ya zauna wajen ta kwana bakwai wanda zuwa ce kwana uku bayan nan kuma sai ya dawo cikin adalci saboda haka a cikin in ya yi a idan abin a idan ya yi tafiya ka'idar shari'ar musulunci idan mutum ya yi tafiya a lokacin tafiya haƙƙin adalci raba kwana yana faɗuwa a kansa in yana da sama da mace ɗaya matar da ya yi tafiya da ita in ya dawo kuma ba zai ce sai ya rama ma wanda take zaune a gida wannan kwanakin ba a wajen kuma tafiya ɗayan abubuwa guda biyu ne in ma
ya zaɓi wanda yake so ya tafi da ita, shari'a ta ba shi dama. Amma mafi kyau kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi, yayi ƙuri'a yau in ya wato wadda ƙuri'a ta fito sai ya tafi da ita, wadda ƙuri'a ta fito ba ta zauna a gida. In kuma yayi yace zai yi adalci, in yayi wannan tafiya da wannan tafiya mai zuwa kuma yayi da wancan, shi ma duk wannan yana da kyau. Saboda haka kamar yin wannan al'ada ta shaharul asal a koyaushe mutum ya rinka yana da dama ya tafiya tare da mutum. In ya sabon aure ya tafiya tare da ita, ya zauna tare da ita, to amma kamata ya yi abin da ya fi kyau ya ƙayyade da kwana bakwai ɗin. Da zuwanto kwana bakwai ɗinta da aka ba ta a cikin shari'a, to ya sanya shi a cikin wannan tafiyar da zai je ya yi, ko kuma in ya yi ma ba tafiya ta kwana bakwai ba, in ya dawo ya sanya waɗannan kwanakin da ya yi na tafiya a cikin kwana bakwai ɗin, domin ya zamanto kan cewar an sauƙaƙe ma ita matar gida zafin wato a kishi, an sauƙaƙe mata zafin kishin, ba wai haƙƙi ba ne, yana da haƙƙin ba wai dole ba ne, amma saboda kyakkyawar zamantakewa da kuma son zama lafiya. Menene istijaba? Istijaba abin da ake nufi da istijaba wato yayi hijabi. Yayi hijabi, ya ɗauki hijabi, wato mace, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Sauda, ihtajibi minhu ya Sauda, ki masa hijabi ya Sauda. Ma'ana wato aka ce mace ta yi ihtijabi, wato ta yi ma namiji hijabi wanda yake ba muharraminta ba. Ma'ana kada ta bari ya ga wani abu nata wanda suka ta da hannu kafin hannunta, shi ne al-ihtijabi. Wato ihtijabi shi ne ɗaukar hijabi. Sannan dai ta ƙarshe kuma shawara ce cewa a dinga yin addu'a da kan samari yanzu da suke shaye-shaye, saboda masifa ce babba, su ne manyan gobe. Wannan masifa ce babba hakika, shaye-shaye ɗin nan, domin suna ɓata kwakwale, su ɓata addini, su ɓata rayuwar duniya na mutum, ya zamanto kan cewar ya lalace duniya da lahira wal iyadu billah. Saboda haka lallai samari su yaki wannan al'ada, musamman in sun ga abokansu sun faɗa wannan hanyar, su baƙi ƙoƙarin su kansu samu su tausaya musu. Sannan kuma da addu'a ɗin muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya mana maganin wannan bala'i da ya sauka, ya ƙwato ya tsamo wato 'ya'yanmu da samarinmu da ƙarnanmu da suka shiga cikin wannan mummunan tarko, Allah ya kubutar da su. Wannan shawara ce yake bayarwa, ce don Allah ya ruwa don shigowa ta ƙofar liman yayin karatu ko kayan karatu, saboda na da sannan kuma suna ɗaukar hankalin malam yayin karatu. Wannan musamman gaskiya kan lokacin da ake karatu, wani lokacin aka buɗe ƙofa ɗin sai ya ɗauki hankali, wannan yana da shawara ce mai kyau. Shi yasa ma ku gaje musamman ma mai ɗaukan abin nan, Alhaji Sa'id da yake ɗaukan hoto na karatu, wani lokacin wanda suke zama a nan sai su cire wayar ba tare da an sani ba, sai ya zama tukan cewa ta mara ta daina aiki. To da haka da Allah a rinka kula. Wannan yake yana son bayani a kan wannan hadith. An Jabir ya ruwaito rab ka ce radiyallahu anhu ɗin mana zai ce anna Umar ibn al-Khattab ata nabiya sa'ad karuwa sallallahu alaihi wasallam, wannan ha ka'idar malaman hadisi take. Sayyidina Umar ibn al-Khattab ya zo atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi kitabin asabahu min ba'd ahli al-kitab, ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam da wani littafi da ya same shi daga wadansu ɗan ahli al-kitab. Fa qara'ahu ala an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ya karanta ma annabi sallallahu alaihi wasallam, qala fa ghadib, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitata wa qala atat أتتحوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبرونكم بحق فتكذبونه أو بباطل فتصدقونه والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وأن الكلمة أتتحوكون فيها يا ابن الخطاب ذكرا تبكر ضبط انت با da kuma ma'anarta a cikin wannan hadisin, sai na koma wannan hadisin Bukhari ma ya kawo shi a cikin kitabul-i'tisam, saboda haka sai na koma na ga yadda riwaya take a cikin Bukhari. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya an sayyidina Umar ya zo masa da shafuka na at-taura sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fusata sannan ya ce masa kuna shakka ne a wasi shakkin ibn al-Khattab kana shakka ne ibn al-Khattab na zo muku da shari'a bayda'a nasiya farafat tsarkakakka takakka sannan ya ce kada ku tambayi ahlul kitabi wani abu su gaya muku ƙarya su gaskata su ko su gaya muku gaskiya su ƙaryata su sannan ya ce na rantse da Allah da annabi Musa yana da rai da ba shi da hanyar da zai dufa ce ya gudu saboda haka wato ma'ana a taura iyakar ƙarewar aikinta ya ƙare da zuwan alƙur'ani ba zancen a ce kuma za a sanya ta a gaba da ita za a rinka koyi da alƙur'ani za a yi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam inkarin da ya mu sayyidina Umar ta wannan babu ne amma akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace hadithu an bani isra'ila wala haraj fa iya riwaya daga bani isra'il babu lauki wanda ya nuna cewa wannan ya ba da dama wato a ɗauki riwayoyi daga ahlul kitab amma ana ɗaukan su ta fuska ɗaya hukumi in ma wanda yake mun san gaskiyar ciki mu yarda saboda ya dace da abin da ke cikin alqur'ani da sunna ko kuma mun san ƙaryar saboda bai dace da alqur'ani da sunna ba ya ƙaryata abin da ke cikin alqur'ani da sunna ko abin da ke cikin alqur'ani da sunna ya ƙaryata shi sai mu yarda ko kuma wanda ba ɗayan wannan ba ba wannan duk ba na farkon ba na biyun ba sai mu tawakkul sai mu ce Allahu a'lam Allah ne ya sani to wannan shine ladda dan haka wannan wanda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma annabi sayyidina Umar bin Kai wato wanda yake dauko kamar cewa wato shi ma abin da ke ciki shirya ne a iya karantawa ai aiki da shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa a sai da alqur'ani kawai shi ma annabi Musa da yana da rai in yazo da shi alqur'ani da alqur'ani zai yi aiki kawai sunna
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار
inna fi khalqi samawati wal ard kamar yadda muka ambata tafsirin wannan aya a jiya wannan jumla ta jumla tauhidi ta ta kunshi wato karfafa bayanin abin da ta kunsa Allah ya ce lalle akwai ayoyi a cikin halittar sammai da kasai kuma a cikin sassaƙawar dare da rana li ulil albab ga mutane ma'abuta hankula mun yi bayani akan irin jinsin abin da ake gani na ayoyin halitta na ayoyin sammai da na kuma jinsin kasa shine kasai to na biyun kuma Allah ta'ala yake waqtilatil layli wan nahar da sassaɓawar dare da rana dare da rana suna sabawa a tsawo daga jarta tun daga tsakiyar wato tsakiyar duniya wurare da suke alife to lokacin da rana ta zama to awa 12 dare zai zama to awa 12 yayin da rana take bi ta tsakiyar ikweta din har ya zuwa kuma ta yamma ta kai inda yayin da rana take tafiya zuwa arewa wuraren da suke a can arewacin duniyar ranar sai ta dade a wajensu akwai a yanzu waɗanda suke azumi awa 22 rana ta fadi tana faduwa ba za ta samu damar yin tarawih ba sai asubuhi domin daga cince za su tarawih kamar yadda ake yin tarawih to sai su rasa zahur a kan irin kasar Sweden har sai an kai inda kuma ba a ganin mara wato rana ce za ta yi wata shida ana rana babu dare sannan kuma in juye ya zo rana ta kudu sai zaman to dare za a yi wata shida babu rana haka Allah ya tsara halittar sai dai ka rinka ganin sai dai kawai wato lokacin da ake ranar ba rana ta da ta za ta rinka ranar kawai tana gaba ya kamar za ta fadi sai ta tafi kasuwa haka ba ta faduwa ba wata shida wanda shine har malamai na majalisun fatawa na rabita na duniya suka yi fatawar cewa waɗannan ba za su ce yadda za su yi sallah ba za su ce su ayyana sai dai su rinka sallan alfajir ya fito su yi sallah in rana ta kai ga wani za ki sallah a'a sai dai su kwatanta da inda ake samun dare da rana kusa da su suwaye suke sallah su ce su kwatanta kuma su sallah irin yanayin wannan lokacin sassaɓawa dare da rana yana daga cikin ayoyin Allah domin a cikinsa akwai hikima mai yawan gaske akwai hikima ga duk duniyan nan za su taru su canza tsawon dare da tsawon rana ba za su iya ba to a ga kan cewar wannan shine yake nuna idan ka yi musun wato halitta amma ba za ka yi musun tasarrufi ba don wannan abu ne wanda Allah shine yake tasarrufi a cikin wannan babu wanda yake tasarrufi a kansa babu wanda yake bayan yadda za a yi a protocol ta duniya kamar yadda aka yi aka ce an yi kyoto protocol ko wanda zai iya kyantar da makamashin kasashen duniya da suke amfani da shi to a ce za a yi wani tsari na duniya wanda za a ce kowace kasa za ta kiyaye shi wanda an bi wannan tsarin za a canza maimakon rana ta zama to awa 20 maimakon dare da rana ta zama to awa 24 a mai da su zama to awa 30 ba zai yiwu ba to a cikin wannan akwai aya yana daga cikin ayar wai yana daga cikin wannan aya ta saba wa dare da rana cewa Allah ya kace sarki dare da rana ya saba da su sai wato suna tafiya a bisa ka'ida ba ta canzawa yanzu kun ga yau rana irin wannan a tafiyar wata a tafiyar rana yau nawa ga wata yau biyar ga watan tara ko biyar ga watan tara gashi nan an ce ga lokacin da rana take fitowa nan shida da kwata ko magar take fitowar rana shida da kwata ko magariba kuma fakar kai nawa take shida da 34 to idan rana irin wannan ta zago shekara mai zuwa haka lokacin da ba zai canza ba ba zai karu ba ko da minti ɗaya ba zai ragu ba ko da minti ɗaya in kuma kana so ka bibiyi wannan ka gwada ka gani na shekara ka yi shi yasa ba a gano ayoyin Allah sai ga wanda suka tashi suka zage dan ce za su bincike din su lura amma waɗanda ba su lura ba ba su da lurar sai su hau kan jahilci su rushe addini su da kan cewa wai an su ko su da akwai wani da ya rubuta wani ɗan littafi wai akan lokacin sallah yana cewa amfani da kalanda da agogo wajen sanin lokacin sallah fata ne wai yake cewa kasar Saudi Arabia shekara 15 suna yin sallar asuba kafin hudowa alfijir saboda suna bin agogo bayan bin agogo kowace rana a cikin fadin safar wai kowace rana akwai ran da take fitowa kowace rana akwai ranar da take fitowa sai ta yi da gaban Allah wato gaban al'arshi a ba ta izini sannan ta fito sannan ta fito in ba ba ta izini ne ba za ta fito a wannan ranar ba kuma kowace rana to wannan shine karin ka in wannan ya tabbata a cikin asar wannan shine karin ka yace kowace rana akwai lokacin da ake ba ta na gaban za ta fito waye ga mata a cikin hadisin a cikin wannan asar din babu wannan magana Allah ta'ala a cikin alqur'ani cewa yi ash-shamsu wal qamaru bi husban da rana da wata a lissafi suke bi husban bil hisab da lissafi suke tafiya lissafin ba ta canza saboda haka ne malamai suka musulmi su ne farko wanda suka kirkiro agogo kuma domin sanin lokacin sallah suka kirkiro agogo suka soma da agogon yashi kuma ka gama yanda ma irin su alqaraki suke bayanin yanda ake gano lokacin sallah ka duba cikin mawahibul jamil da suke nakalin maganganun qaraki ne yanda ake gano lokacin sallah tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rataye lokacin shigar sallah da tafiyar rana zuwan shams tsawon inuwa faduwar rana fashewar shafaqi duk wannan suna amfani da tafiyar rana ne tafiyar rana kuwa Allah ya ce tana tafi al-lisafi ma'ana tunda al-lisafa take lisafin ta ba za ta canza shi ba tunda Allah haka ya sanya shi saboda haka rana irin ta yau 5 ga watan September 5 ga watan 9 in ake lissafin lokacin sallah na rana irin ta yau to duk wata rana irin ta yau an san lokacin sallah sai sai ne masu lissafin lokacin kalanda take yi sai shi da aya shi ne yake dan Allah ya yi lissafi in ba Allah ba wanda zai wannan ya sanya shafi ki tafiya iyakacin tsawon shekarun na haka suke tafiya iyakacin tsawon shekarun halittar Allah sai lokacin da kuma Allah madaukakin sarki ya nufin ya canza ranar da Allah madaukakin sarki zai tsaye da tafiyar rana din har kwana uku ba ta fito ba sannan kuma ta fito ta yamma sabanin da ke fitowa ta gabas wanda wannan lokacin shine Allah zai rufe kofar tuba daga cikin manyan manyan alamomin tashin alkiyama amma matsawar wannan bai zo ba sai nan tana da Allah madaukakin sarki ya sanya ta rinka tafiya farko ana magana tafiyar rana ce ai ilimi ya nuna kan cewa rana ba ta tafiya a'a dangane da duniya rana a kai shi duniya ce take tafiya amma dangane da sauran halittun Allah rana tana tafiya rana tana tafiya domin Allah madaukakin sarki yake kullum fi falakin yasbahu kowanne daga cikin rana da wata suna tafiya a falaki kowace tana da falakinta da hanyarta suna nan tsaya a cikin wannan falakin nasu to haka wannan aya ce ta Allah a kan da rana dan haka ya yi su kuskure shi ne cewa ba zai aiki da abubuwa domin sanin lokacin sallah domin sanin lokacin sallah bayan sai ba kai kokari ka kiyaye lokacin sallah ka gan su ba akwai wanda ya zauna wata daya yace zai kiyaye lokacin sallah asuba da sallah azhar da sallah la'asar ko shi zai kiyaye shi ya gani lokacin yaya suke tafiya ba kai wannan ba sannan kuma kace za ka yi inkarin abin da wadannan suka zo suka yi kai ka gani na wata daya in wata shekarar ta zagayo ka gani wannan watan da kai ya dace da na ba a ko bai dace ba sun ba kai inkari amma kai inkari ji ta gani ki kuma hakke rubutu a kai kana nuna kan cewa wai kai kana riko da nasi ne bayan kowa ba mu da san ma hadisin ingantattu ba wanda ba ingantattu ba duk tattaro ke yake yi abin nan haƙi da layin ne kawai ya kwaso da itace da maciji ji yace ya kwaso ya ce zai kawo wani ya daga cikin manyan kuskure mutane suna gaggawar magana a cikin abin da ba su da ilimi a kai wanda yake kirkiro ma Allah ka kira ma Allah kai ya ne abinda ka sani Allah ya yi dukkan mutumin da ya tsaya inda Allah ya sanar da shi na ilimi Allah ya ce wala taqu ma laysa laka bihi ilm kada ka ba abinda ba ka da ilimin sa abinda ba ka sani ba ka mai da shi zuwa ga mutanen sa amma abin da ka san abu ba sannan kuma ka zo ka bugi kirji ka dauka kana cewa za ka rinka magana wai kai kana takamar cewa kai imani da nasoshi in ka kasama kai imani da nasoshi ka kuma kare ta wadansu nasoshi din in ka kama wannan asar cewa rana sai ta zo ta yi izini sannan za a sanya ta fito saboda haka wannan ya nuna kan cewa kenan kowace rana akwai lokacin da rana take fitowa kwarai kowace rana akwai ranar da take fitowa amma wannan bai kore kan cewa kuma tana bin lissafi ba tana bin lissafin da Allah madaukakin sarki ya sanya mata ita kanta wannan biyayya take ga Allah shine sujjada ta tana bin lissafin da Allah ya sanya mata idan ta tafi muna ganin yadda rana take yi wata rana za ta ga inuwa ta karkata zuwa arewa wata ran kuma ka ga ta karkata zuwa yamma wata ran kuma ga ta tsaya tsakiya gabas take kallo sambai wani lokaci gabas ina ta karkata zuwa arewa wani lokaci ta karkata zuwa yamma yayin da karkata ta karkata zuwa arewa rana ta yi kudu ne yayin da ta karkata zuwa arewa rana ta yi arewa yayin da ta karkata zuwa arewa rana ta yi kudu yayin da ta karkata inuwa ta karkata zuwa kudu rana ta yi arewa in ki tafi arewa din ba sai ta kai can karshen arewa ba akwai iyakar yadda take tafiya wanda yake idan kai ne lura ne za ka ga iyayen da take tafiya ke lissafi ka gani sannan kuma ga ta sake dawowa tana dawowa tana raguwa har sai ta dawo tsakiyar kanta sannan ta sake karkata ta tafi ta tafi har sai ta je kuma kudu shi ba in ka tafi kudun ba za ta kai iyakar karshen kudun can yadda za ta fadi kasa ba sai ka ganta dai iyakar da yake gurgurdan inda kake za ka ga iyakar da ranar take iyakar yadda za ta tafi daraja 23 ne sama wanda take can arewa sai ta hango ta kamar a ƙasa kamar tana neman faduwa haka za ta rinka ganin ranar tana fitowa haka kaɗan ta taso kamar za ta faɗi ranar safiya da ranar yamma da ranar tsakiyar rana duk sai yake a wajen su don nesa za ta rinka ganin ta saboda suna can arewa ita kuma ta yi can kudu har sai sun kai wanda suke a can arewa wanda suke ba za su ga ranar ba, wata shida ba ka ganin ta, wanda suke a al-Qutb al-Shimali wato a North Pole. Duk wannan yana daga cikin gwanintar halittar Allah, wanda idan mumini ya kalli wannan ko ya karatunsa sai ya zamanto aya gare shi, idan dai Allah maɗaukakin sarki ya sa shi daga cikin ulul albab. Nan Allah ya yabi ulul albab, ma'abuta hankula, kamar yadda muka ce hankali wanda yake na aqlur rushd, hankali ba na iya lissafi ba, ba na fasahar magana ba, hankali na shiriya wanda zai sa ka ta shiryu ka gane gaskiya ka bisa, ka gane ƙarya ka ƙidunta, ka gane amfani ka bishi, ka gane cuta ka kawar da kai daga jari'a, wato ka kalisance ta, shi ne hankalin da aka yabo da mushi. To amma waɗansu suka ji sun ce, to waɗansu za su iya cewa to ta yaya za a yi, hankali dai kyautar Allah ce, in mutum ya ba mu mutum kowa da irin yadda Allah ya ba shi gwargwadon hankalinsa, to ta yaya za a ce kuma da hankalin wanda Allah ya ba shi hankali yabo ya tabbata a gare shi ya samu tsira, wanda ba shi da hankali kuma ya zama to kan cewa shi ne bai samu tsira ba, tun daga shi an ce ayoyi ga ma'abuta hankula. Wato ma'abuta hankula su ne suke fahimta daga cikin ayoyin Allah, don haka sun yi abin yabo, wanda ba su da hankula kuma su zo ba su yi abin yabo ba, to su kuma shi kuma hankali ai kyautar Allah ne. To ta yaya za a yi a ce yabo da zargi yana da abin da mutum ba shi da iko a kan yin sa ne, abu ne wanda yake kyauta ta Allah, an fahimta? Allah ne yake ba da hankali, shi wanda Allah bai ba shi da dole za a zargi shi, wanda kuma Allah ya ba shi a Allah ne ya ba shi ne kokarinsa dole za a yarda shi. To bayani a nan wajen hankali iri biyu ne, akwai hankali wanda yake baiwa ce ta Allah, garida ce a cikin asalin halitta, kowa Allah ya zisa masa wannan hankalin, to kowa Allah ya ba shi wannan hankalin. Akwai kuma hankali iktisadi, wanda ake tsururtar sa ake yi, samunsa ake yi ta hanyar yin aikin da zai haskaka hankalin, shi ne kamar yadda muka ambata jiya, Allah ya ce ya saukar da Al-Qur'ani balarabe domin mu hankali, wato ma'ana duk Al-Qur'ani zai ba mu hankali, wannan hankali ne muktasar iktisadi. Shi yasa kaga ai Allah yake lahum qulubun la yaqiluna biha, suna da zukata amma ba sa hankalta da su, Allah ya burge su domin Allah ya ba su wannan hankali. Asalin hankali wato al-jibilli al-ghalibi Allah ya ba mu kowa, to amma al-muktasar wanda ake wurin sa, to shi ne wannan sai idan mutum ya yi amfani da hankalin nasa da Allah ya ba shi al-muktasar, ya bi shiriya ya bi wahayi, to sai Allah ya ba shi wancan hankalin mai haske wanda ake iktisabin sa, wanda da shi ne Allah yake yabo ga masu shi, kuma shi ne Allah yake zargin waɗanda ba su da shi. An fahimta? An fahimci banci tsakanin biyu, kowa Allah ya ba shi hankali na gariza, shi yasa ne ma, amma hankali na iktisabi to shi ne wanda yake yabo da zargi yake rataya da shi, wanda ya tsuri ne kokari ya same shi sai a yabe shi, wanda ko ya fantakalar da hankalinsa na ɗabi'a bai yi amfani da shi ba domin ya samu wannan hankali mai haske al-muktasar din, to shi ne abin zargi. Shi ne kuma wanda Allah ta'ala ya kamanta su tare da dabbobi, ya ce lahum qulubun la yaquluna biha la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha, suna da zukata ba sa fahimta da su, ba sa fahimta. Kuma yadda za ka gane abin yadda yake, wato kowa Allah ya sanya masa mai wa'azi a cikin zuci, yayin da zaka yi abu mara kyau sai ce wannan abin ba shi da kyau, ko ka kiri ne idan zai yi zalunci sai zuciyarsa ta ce masa wannan zalunci ba shi da kyau, shi ne ko ka kiri ma yana da abin da yake kira conscience, ko yana da kira wa'azi da kira conscience, wato damir, abin da Larabawa suke ce ma damir, mai wa'azi na cikin zuciya kenan. Yayin da ya zama tukan cewa kullum kai aikin ka, in ma yi magana sai ka watsi da magana sa, ka je ka yi abin da ranka yake so, to har sai ya zama tukan cewa muryar ta tana dushewa har sai ya zama to daidai ba zai iya magana ba, to sai ya zama to baka da wannan hankali, shi za ka ga an ce wani yana magana irin wani ba shi da damir, wani ba shi da conscience, wato ba shi da mai faɗa mai wa'azin zuci. To kaga menene ya kai ne kamar yadda wannan hankalin naka ya dakushe ya zama to ba shi da sauran haske, amma yayin da zai maka wa'azi ka ji wa'azinsa, zai maka wa'azi ka bi shi, zai ce wannan abin ba shi da kyau ka bari, wannan abin yana da kyau ka bi shi, to lokacin nan koyaushe kake yi ce hankalin naka yana da ƙara haske, yana da ƙara fahimta, yana da ƙara sanya ka a kan hanya. Sannan Allah ta'ala ya ce alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wannan bayani ne na suwaye ulul albab dinna ma'abuta hankula Allah yake su ne waɗanda suke tuna Allah qiyaman a halin kasancewar su a tsaye wa qu'udan da azzaune wa ala junubihim da kuma a halin kasancewar su suna kishin gida a safan su a kwance wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard suna yin tunani a cikin halittar sammai da ƙasa rabbana ma khalaqta hadha batila in suke tunani sai su rinka cewa domin wannan jumlar maqulul qawli rabbana ya ubangijinmu ma khalaqta hadha batila baka halicci wannan ba batilan halin kasancewar sa wato da wasa ka halicce shi ne wato da gaskiya subhanak sarki ya tabbata a gare ka faqina azaban nar ka tsirkar da mu daga azabar wuta ma'abuta hankula waɗannan su ne ma'abuta hankula masu ambaton Allah zikrullah shi ne ambaton Allah bil lisani bil qalbi wal lisani wal jawari ambaton Allah da zuci shi ne mutum ya rinka tafakkur din wanda an yi atsuki akan sa saboda muhimmancinsa an ambace shi bayan cewa ya shiga cikin zikrullah shi kansa wa bil lisani da baki shi ne ambaton Allah da baki ta hanyar wato yabansa da addu'a a gare shi da karanta wahayinsa da kuma yin ayyuka na harshe na amru bil ma'ruf da nahyi anil munkar umami da kyakkyawa da hali da mummuna da yin sallama da bayin Allah da faɗar kyakkyawar magana da yin wa'azi duk waɗannan su daga cikin zikrullah bil lisan wa bil jawarih a ƙafa wato da gaɓɓai shine kai ambaton Allah da gaban kai zaman su sun yi aikin Allah aikin da yake akai Allah akai ambaton Allah a ciki kamar yin sallah kamar tafiya wajen karatu kamar tafiya masallaci kamar tafiya aikin haji yin tawafi zuwa arafa zuwa muzdalifa zuwa jamarat jifan shaydan da hannunka yin jihadi tafiya wajen wa'azi duk waɗannan su daga cikin ayyukan zikr bil jawari sannan Allah yake suna yin wannan zikirin qiyaman a tsaye wanda ya haɗa halin da mutum ya yi zikiri a tsaye kamar a cikin sallah kamar a cikin wajen jifan jima'a da tsayuwar arafa da tawafi da kuma bayan ya yi jifan jama'a da tsaya ya yi addu'a da kuma yana cikin tafiya ma yana yin zikiri zai shiga kasuwa yana yin zikiri yana ambaton Allah ne zai shiga kasuwa wani daga cikin zikrullahi qiyaman wa qu'udan azrauni halin zama yana zaune a majalisi na ilimi ne ko kuma zama ne don karatun alkur'ani ko zaman tahiya ne ko zama tsakanin sujada ne guda biyu duk wata ibada da za ta yi ta a zaune ta ambaton Allah ra'un da addu'a ne ko da zikirin Allah maɗaukakin sarki ta shiga cikin wannan suka wa ala junubi da kuma a sassan su a kwance har a kwance ma tunan Allah suke yi a kwance yayin da suka zo kwanciya bacci ko kuma sun kasa sallah a tsaye sun kasa sallah a zaune sai suke sallah a kwance kusuma wannan suna ambaton Allah a halin kwanciya a kasancewar su a kwance wato a takaice dai wannan ta nuna cewa su ne waɗanda suke ambaton Allah a kowane hali kamar yadda aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullaha ala kulli ahyanihi ya kasance yana ambaton Allah a dukkan halinsa dukkan lokacinsa karshen abin da yake yi a rana ya ambaci Allah بسمك اللهم وضعت جنبي وبس أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادة الصالحين ده سورنك يا الله نسي فانشيا كرشان أبن بيكي فرأيكي من صلوات الله وسلامه عليه يلا تاشي بجبتشي فرقوا أبن بذي سومي الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشوف قولي أتشبت يا الله دير تايد مبايات شمي كما قريش جامكم amma ba tashi ne ba motsi kawai ne a cikin bacci ya dan farka ba tashi ne ya nike ba la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim allahumma ighfir li sannan ya koma cikin wannan bacci akwai wani hali a cikin ambaton Allah yake haka kuma ya koya mana zuwa ga dai karshen ta dai kenan ka zo bacci kuma ka farka farkawar ma ba wai ka yi niyyar tashi ba ka irin motsa din nan a cikin bacci ne wannan motsin da ake yi a cikin bacci ka farka shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan mutum yayi motsa yayi wannan addu'a ya roki Allah duk abin da ya roki Allah Allah zai amsa masa dan daga wannan motsin ya tashi yayi alwalayin sallah duk sallar da yayi Allah zai karɓa wannan ibada ta wato ba ta gafala ba ta cikin gafalallu ba sa cikin gafalalli ba sa raskana ga barin Allah madaukakin sarki wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard kuna yin tunani at tafakkur shine i'malul fikr aikin aikin kokolwa wato kokolwa ta zaman to me motsin shi ta san akwai kokolwa wanda yake zata zauna sai ta rinka tunani akan abin da kai bara na jin dadi kamar yaro ne an sai masa sabon abin wasa ranar farko da zai je ya kwanta in ya kwanta duk zai tuno irin daɗin wasan nan da ya rinka yi da wannan motar ko da wannan keken to a kowa ɗansu haka irin zukatan da Allah ya ba su irin zukatan irin kwakwalen su kenan in suka kwanta sai su tuno irin abubuwan da suke a tuno irin abubuwan da aka yi na jin daɗi a ji daɗi na baƙin ciki na kwafa a yi kwafa waɗansu kuma zukatan su rinka aiki da kwakwalen su kan abin da za su na amfanin rayuwarsu gobe ga yadda zai yi ga yin kasafin kuɗi da zai yi ga program ɗinsa ga menene ga menene to su waɗannan amfanin da suke da kwakwalwarsu ya tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard suna motsa kwakwalwarsu ta rinka tunani a cikin halittar sammai da ƙasa ba za ka yi halitta a cikin wato ba za ka yi tunani a cikin halittar sammai da ƙasa ba sai dai ka san abubuwan da ke cikinsu na ayoyi na ayoyi saboda haka wannan yake sanya mutum ya je ya nemi sanin asirin da ke cikin halittar Allah a cikin halittar sama da halittar ƙasa abubuwan da ke cikin wannan na ilimi mutum ya karanta domin ya tunani to waɗanda suke halittar waɗanda suke bayan wannan kuma yana daga cikin wannan kai tunani na wato ayoyin alkur'ani da suke bayani a kan halittar sama da ƙasa ɗin nan wanda domin wannan tunanin za mu ga natijar da yake bayarwa kamar yadda za mu gani a cikin wannan aya a cikin ƙarshen wannan aya da ta zo idan suka yi tunanin ga abin da tunanin yake kai ke zuwa gare su sai su ce rabbana ya ubangijinmu ma khalaqta hadha batila ba ka halicci wannan ba domin wasa halin kasancewarsa abin wasa domin wannan shi sa sai suka ce subhanak sarki ya tabbata gare ka sarki ya tabbata gare ka sun tsarkake Allah da cewa wannan abin bai dace da shi ba domin su waye suke cewa Allah ya yi halitta domin wasa sai kafirai wanda muminai wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila zalika dhannu alladhina kafaru waylun lil ladina kafaru min an-nar Allah ya ce ba mu halicci sama da ƙasa ba don wasa wannan shi ne zaton kafirai don haka dole ya tabbata da kafirai daga wuta tsananin azaba wato Allah maɗaukakin sarki ke tsorotar da su da shiga cikin wuta saboda wannan mummunan zato domin duk wanda ya san halittar sama da ƙasa zai san cewa wannan ya fi ƙarfin ya zamanto wasa shi ya sa ne a ɗaya daga cikin kalmomi na gaskiya da wannan malaman sanin halittar duniya wato wannan bayhudan nan Albert Einstein yake faɗa wata kalma mashhuriya yayin da suke musu da shi da wani abokinsa shi ma Niels Bohr da suke musu da shi a kan abinda suke ce ma wai wani abu the uncertainty principle yake cewa wata magana da ya faɗa yake God does not play dice wato Allah baya kacinci wato kacinci kacinci an san dice ya ko ludo abin ludo to Allah baya haka ya ce bari ya gwada wanda ya yi shi kenan a'a wato ma'ana dukkan abin da Allah yake da hikima dukkan abin da Allah yake yi da hikima da sani kafiri ma ya gano wannan domin ya karanta halittar sama da ƙasa da wannan ya rusa wannan tunani na Niels Bohr wannan uncertainty principle wanda ake faɗa wanda masu karatun physics da chemistry suna karanta shi ya ce to Allah shi ne wannan abin da mummune suke faɗa masu cewa Allah yana wasa wannan kafirai ne amma kafiran ma sai wato jahilai daga cikinsu amma masana daga cikinsu sun san Allah baya wasa baya halittar wannan don wasa shi sa Allah ne yake cewa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq ba ma halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu da kai da gaskiya wato akwai hikima duk aikin da Allah madaukakin sarki yayi akwai hikima a ciki Allah baya yin abu don wasa baya yin abu ba tare da hikima ba shi yasa zaka ga alqur'ani cike yake da wannan kutiba alaykumus siyama kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun an rubuta muku yin azumi domin ku samu tsoron Allah dalika lita'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa anna Allah bi kulli shay'in alim yayin da Allah ya saukar da dokoki dangane da wato dabbobin da ake yin hadiya da su yayin magana al-qala'id da sauran su yace wannan dan kun cewa Allah ya san abin da ke cikin sama da ƙasa duk wani abu da Allah ya yi to akwai hikima a ciki to idan tunanin sama da ƙasa zai sa a gane wannan akwai wani tunanin wanda yake shi ya ma fi wannan tunanin shi ne tunani a cikin wahayin Allah tunani a cikin shari'ar Allah tunani a cikin halittar Allah akwai lada to tunani a cikin shari'ar Allah ya ma fi lada wannan shi ne wanda yake malamai suke yin sa wanda za su gauna su rinka tunanin hukunce-hukuncen Allah suna gano hikimomi da Allah ya sanya a cikin hukunce-hukuncen Allah hikimomin da Allah ya sanya kan a yi sallah a cikin jama'a hikimomin da Allah ya sanya kan haramcin riba hikimomin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya kan hanyoyin ciniki na halal irin su salami da muzayyada da sauransu da yanda za a iya aiwatar da su a wannan zamanin a zamanin da ake ciki a zauna a rinka tunani a kan wannan ita ma ibada ce bal hatta kuma wato tunani a cikin halittar sammai da ƙasa domin wannan tunani ne a cikin wahayin Allah maɗaukakin sarki shi yasa wata kisa mashura wanda yake ingantacciya ce Imam Shafi'i ya kai ma Imam Ahmad ziyara yadda ya kwana a gidansa Imam Shafi'i shi ne ya kai ziyara yadda ya kwana a gidan Imam Ahmad ibn Hanbal a Baghdad da ya je Imam Ahmad ya sa kuyangar daga cikin kuyangar ta je ta kai masa ruwan alwala ta ajiye masa ruwan alwala da asuba ta je ta kai masa ruwan alwalar sallar asuba sai ta ga wannan ruwan yana nan bai taba shi ba sai ta tambayi Imam Ahmad ta ce wannan wani irin bako kai baya sallar dare saboda su gidan musulmi abin da aka gada kenan gidan musulmi na kirki ana sallar dare ta ce shi na zo da salati in kawo masa ruwan sallah na ga na sallar isha din ba yana nan bai taba shi ba sai ta ce da dare yayi abu yayi sallah wani irin bako ne wannan kai sai ta zanta tambayin miki shi da ya ta Imam Ahmad ya ce ga abinda wani a Imam Shafi'i ka kuma Imam Ahmad ya tambaye shi sai ya ce ya Aba Abdullah ka san kuwa hadisi nan na kaza ma al'asar ku gafar ce wallahi na manta hadisi amma har da haya an da ta mutu hadisi ya ce hadisin nan da yake magana a kan kaza ya ce shi ne na fi shingida ina kallon sama ina kallon rufin ɗaki ina tunani a kan wannan hadisin sai da na fitar da matsala bayan matsala da fi ƙin guda a cikin a cikin ban ankara ba sai na ji ana kira na sana cikin daren baki ɗaya abin da yake kenan sai da ya fitar da hikima da fa'ida ɗaya bayan ɗaya guda a cikin to wannan ibada ce a cikin ibada ne shine wai ta fakka idan wannan Sheikh Muhammad Salih Al-Utaymeen rahmatullahi alayhi ya ishara ga wannan fuska yace idan tunani a cikin halittar sammai da ƙasa yana daga cikin ayyukan ibada da Allah ya yi wa'annan bayan yake suna da hankali saboda suna wannan aikin ibada to tunani a cikin asrarul shari'a hikimomin da ke cikin shari'ar Allah ya fi wannan a matsayi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kuma wannan haka yake subhana wato tunanin da suke yi sai yake sanya su su ga girman Allah sai su ce subhana sarki ya tabbata a gare ka bayan sun ce rabbana ma khalaqta hadha batila wannan tabbatar da rububiyyar Allah madaukakin sarki ne da kuma tsarkake Allah daga wato wata da wani a cikin ayyukansa sannan suka ce subhana sarki ya tabbata a gare ka subhana wannan masdari ne an yi masa nasaba alal maf'ul ala maf'ulul mutlaq ay yusabbihuka shi kuma ko yaushe ya zo dole ya zama to sai an hada shi da wani suna tare da shi sai da kace ko subhanaka ko subhanallahi ko subhana dil jabaruti wal malakuti ko ko kace subhanahu wa ta'ala amma ba yadda za a kace subhana kawai kawai da ta kace subhana abin da bare bare ne kace subhana subhana wannan a larabci ba a dole sai ka hada ta da domin suna ne wanda yake ma'anarsa muna tsarkake kai a kanku muna tsarkake kai a tsarkake Allah madaukakin sarki shine duk abin da bai cancanta da shi ba kani san asalin ma'anar subhan daga sabaha ne idan ba'uda shi yasa ne ake cewa mai linkaya sabaha ake cewa mai linkaya mai linkaya yasbah sabaha yasbah idan ya zama domin ya fita da nisa a cikin ruwa ma'ana muna nisantar da Allah daga duk abin da bai dace da shi ba nan wajen muna nisantar da Allah a ce ya halicci wannan halitta ta sama a girmanta da kyautayinta da wato a kawata ta da yi a ce saboda wasa ya yi haka abinda suke ganowa kenan fatina azabar na don haka ka tsirkar da mu daga azabar wuta a cikin wannan akwai tawassuli tabbatar da at-tawassuli kaga sai da suka gabatar da yabo ga Allah sannan suka ce don haka Allah ka tsirkar da mu daga azabar wuta wannan shi ne nagari mutum idan zai yi addu'a ya yabo ga Allah ya kaddamar da yabo ga Allah kamar yadda ya zo a hadisin Fudayl ibn Ubay manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mutum ya yi sallah bai yi ya zo ga Allah ba bai yi salati da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana ta addu'a sai ya ajila hada wannan yayi gaggawa sannan da ya gama sai ya kira shi yace idan kai sallah kai yabo ga Allah sannan kai salati da Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka roki Allah abinda kake so kun ga nan wajen sai da aka yabo ga Allah ma khalaqta rabbana wannan حرف النداء كرا الله دخولاً سنع الرب توصلي بربوبية الله كرا الله دعونا سفا ونديكي دمين شي ونن ربوبية الله يتسكي هكونك كلاك كلا أوسط دخلتك دماك يعين دخلتك نيمان الله يوسط ونعبو كترا شي دعونا سفا تافا كني كلا بشأن وحلتك شسا يو يو أدواء النباوة دا ربي لي كو ربنا ربي ربنا ما في أدواء أدواء النباوة كتبت في القرآن sunan ma suke wannan addu'a suna tawassuli da wannan sifa ta rububiyya sannan suke yabo ga Allah ma khalaqta hadha batila wannan yabo ne ga Allah tsarkake Allah subhana shi ma yabo ne ga Allah domin tsarkake Allah madaukakin sarki ne to sannan aka kaddamar da addu'a ina wannan kun ga kalma biyu ce ki kalma ɗaya ce a larabci na wata kalma ce na harafi biyu amma ki harafi ɗaya ce akwai kalmomi da suke zuwa a cikin fi'ilin larabci ta kai sarki ne da suke zuwa da harafi ɗaya kawai tun da daga waƙa ne waƙa ya fi umarnin sai a ce ƙi ibn malik ya yi musu nazar wanda kalmomi ne haruka ne ba su da abin nan af'al ne da ba su da yawa wanda suke zuwa fi'ilul amr ɗin yake zuwa a matsayin wato da kalma guda da harafi ɗaya inni aqulu liman turja shafa'atuhu إن مستجير ثياب كوه قيقيلا وقل لقاتل إنسان على خطأ بمن قتلت ثياب ذوه ديدينا وإنهم لم يأو قولي أقول لهم القول مني ثياب كوه حيئنا وإنهم لم يروا رأيي أقول لهم رأي ويك رياه روه ريرينا حتى يجيبوا تكيب ليه يجيبوا أتحرك الآن kaga in mustaje ka tsirkar da mai neman kariya daga wajenka biman katarka biyajiyar wanda ka kashe in kauna ka kiyaye magana daga gare ni rarra'aya ka ga ra'ayin nawa rayahu ku kuji ku gani rayahu antum rai anti raina antunna haka ma in mustajira anta iyahu antuma ki anti ku antum kila antunna haka yana da musu wannan hudun kai da yake a suna da yawa a binnan suna da namun ta adadin su amma ba wani ne kai a biya din ba yana nan a cikin hashiyatul ubari wanda ya nuna ibnu malik ya nuna gwamnatin sa anan na sanin larabci da yanda ya kawo shi a tsaye a haka a figar wato waka domin mutum ya iya kiyaye shi to wannan inda ya zo a cikin alƙali ina ka tsirkar da mu azabar na daga azabar wutar jahannama wanda wannan shine yana daga cikin abin da yake nuna tabbatar da azabar wutar jahannama Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu daga gare ta wannan mu sani cewa Allah madaukakin sarki da ya ba da labarin waɗannan bayi masu ikhlasi cewa har sunansu suna jike da ambaton Allah ai jukuransu suna cikin da'ar Allah zukatansu suna cikin tunani a cikin dalilan da suke nuna girman Allah to sai Allah madaukakin sarki yace tare da haka tare da dukkan wannan da'a amma ni ma suke Allah ya kada su daga azabar ka duba ka gani domin ba wanda ya san girman azabar Allah sai masu bautar Allah ka duba Allah ya yi musu wannan yabo har kullansu kullu cikin dukkan suke jukkunansu cikin da'a suke zukatansu ma ba su zauna haka ba tunani suke kan har kan girman Allah amma neman tsarin Allah suke daga azabar wuta neman tsarin Allah suke daga azabar wuta to wannan ita ce ainihin ibada ta gaskiya domin yayin da koyaushe ibadar ka ta zama ta gaskiya sai ka ƙara tsoron Allah sai ka ƙara ganin sai ka ƙara girman Allah ka kuma ji tsoron haɗuwa da Allah tabaraka wa ta'ala na'am sannan Allah ya kawo cikin sarki ya kawo abin da zai nuni akan cewa akan sanin waɗannan bayan Allah da girman azabar Allah saboda sun san girman azabar Allah shi yasa suka zamanto masu tsanani wajen neman tsari daga gare ta rabbana ya ubangijinmu innaka man tudkhilin nar lallai kai duk wanda ka shigar da shi cikin wuta faqad akhzaita haƙiƙa ka kunya tashi ka gama wulaƙanta shi وما للظالمين من انصار الظالمين باقي دون ما باقي دون وسمه المكا wato iya wanda Allah ya shigar da shi wuta shine Allah ya tsorata shi shine Allah ya kunyata shi domin shine karshen shine zai zamanto hatta dabbobi sun fi shi domin dabbobi za a ce su zamanto turbaya idan ya ga wannan sai ce ya ne kane sun fi turaba ina ma ni ma na zamanto turbaya ina ma na zamanto turbaya shi yasa Allah madaukakin sarki kamar yadda ya zo a cikin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin na masu zikiri a cikin majalisai na halal wal haram in mala'iku sun je wajen Allah za su tambaye shi me suke neman tsari daga gare shi Allah sai su ce ya Allah suna neman tsari daga wuta sai Allah ya ce musu sun ga wuta sai a ce Allah ba su ganta ba ita ce yaya kuma da sun ganta ba suka ce ai sai sun fi tsanani wajen neman tsari daga gare ta wanda ya nuna cewa sanin mutum ga Allah shi zai sanya shi ya san wato tsananin azabar da ke cikin wuta wannan kadai ya isa ya rusa ya tabbatar muku da ƙaryar ɗan shi'a sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce in suna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya musu wuta da aljanna suka ce ka anna ra'ay al-ayn kamar muna ganin wuta da aljanna kuku in muka koma gida aka kawo mana abinci muka yi dariya da yara muka yi dariya da mata sai mu ji kan cewa mun ga mutum ba kai ta yaya ta yi muna da wani tankar muna ganin wuta da aljanna sannan har za mu sake yi dariya da yara haka ta abai kike fa suna tuhumar kansu a munafunci to a ce waɗannan su ne suna tsare za su ɗauki umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam su yi wanke kali da shi daga zaran mutuwarsa su yi watsi da maganarsa bayan sun san an yi musu alƙawarin cewa duk wanda ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam wuta ce kuma sun fi kowa sanin wuta kai kana jin tsoron shiga wuta ina kuma ka sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu mu nan kowanne daga cikin mu ba sakamarsa da yake an ce ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to a ce sahabbai da suke zamu da annabi sallallahu alaihi wasallam su ba su da wannan abu tare da su ka ga ya tabbata kan cewa waɗanda suke cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun haɗinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun watsar da wasiyarsa bayan ya yi wasiya da su aiki da wasiyarsa ba su suka fi kowa tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ne ni mutane amma bai sa musu tsoron Allah a cikin zuciya ba to su ne suka fi kowa da shi Allah ta alaina cewa da sun ga wuta za su fi kowa ne mai tsari daga gare ta to su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tamkar waɗanda suka ga wuta ne domin sun ce zaman su a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga musu fitar da aljanna sun ce tamkar suna ganin ta ne kuru kuru da idanun su. Allah ta'ala da yake wa mali zalimin min ansar azzalimi ba su da wadansu mataimaka, wannan ba wai yana kore ceto ba ne, mai taimako ma'ana wanda zai hana a yi maka azaba. To ceto yana hana a yi azabar Allah ko ya rage ta kamar da ya tabbata a cikin alkur'ani da sunna. To amma ceto ɗin sai ga wanda Allah ya yarda a cece shi, azzalimin Allah bai yarda a cece su ba, shi ne nan ake korewa. A yi wato su saboda azzalimai ne, saboda sun zalunci kansu, sun zalunci haƙƙin Allah, to ba za su samu mataimaka ba. In ma akwai masu taimakon, su mataimakan ba za su taimaka musu ba. Akwai masu ceto, amma masu ceto ba za su taimaki azzalimai ba. Saboda haka wanda yake cin kuɗin mutane yana ganin ga an ba shi wani wurzi, wannan wurzin zai sa a cece shi ranar alƙiyama. To wallahi an yi masa bogi, an gaya masa gangan. Malu balimi na min ansar, ka je ka mayarwa da mutane haƙƙinsu, ka je ka mayarwa da mutane kuɗaɗensu da amanoninsu, ka tsare haƙƙin Allah, shi ne za ka samu ceton bayin Allah. Amma in ba haka ba, ba za ka samu ceton bayin Allah ba. Allah ta'ala ya ce wala yashfa'una illa liman irtada, ba za ka yin ceto sai ga wanda Allah ya yarda a cece shi. Sai Allah ya yarda tukuna, sannan ya ba su izinin ba wai gaba ɗaya za su je su ce san ba. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni, ina wane ne wanda zai zo ya ce zai ce to wajen Allah ba tare da izinin sa ba? Sai Allah ya ba da izinin ake ce to. Na'am. Allah ta'ala ya bayyana addu'ar dai da waɗannan bayan Allah suke yi. Imam Suyuti ya ce yana daga cikin ladabi ko yaushe mutum ya yi tunani a cikin halittar sama da ƙasa, ya ga wata aya to ya kiranta wannan faɗi na Allah ta'ala, rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Kuma Imam Nawawi ma haka yake, domin saboda Allah ya ce su bayansa da ya yi musu kirari in sun yi tunani a cikin halittar sama da ƙasa da abin da suke faɗa. Saboda haka koyaushe kai fikir, koyaushe kai tunani, ka ga wata aya ta Allah maɗaukakin sarki a cikin halittar sama da ƙasa, ka ce rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Ɗalibai masu karatun physics ko geology ko geography, idan kun karanta kun ga wata aya da Allah a cikin wannan, ko masu lissafi kun yi lissafi, maimakon kai ihu saboda ka ji daɗin an yi solving equation, ka ce rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar, sai Allah ya baka lada, ya zamanto ka samu ƙarin imani. To daga cikin jumlar abin da waɗannan bayan Allah masu haskin zukata suke faɗa, suke yin addu'a da shi, shine suke cewa rabbana, ya ubangijinmu, innana sami'na munadiya, lallai mu haƙiƙa mun ji wani makirayi mai girma, shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Almunadi mai kira, daga nada yunadi fa huwa munadi, mun ji wani makirayi mai girma, shine yasa ake masa tanwin. At-tanwin din nan tankir lit-ta'zim wa at-tasfiyah, don a girmama sha'anin wannan makirayi. Wannan wani irin makirayi ne wanda ya zo bayan an yi shekara 600 babu wani makirayi daga Allah? An manta da saƙon Allah sai ga wani makirayi ya zo, shi ne wanda aljanu da suka ji suka ce ya qaumana ajibu da'iya Allah, ya mutanenmu ku amsa makirayi zuwa ga Allah, makirayin Allah. Haka Allah ya kwanta shi da shi, wada'iyan ila Allah bi izni, makirayi ne zuwa ga Allah wa sirajan munira da kuma fitila wadda take mai haskakawa sallallahu alaihi wasallam mun ji makirayi yunadi lil iman yana kira zuwa ga al-imani wato yana kira ya zuwa ga gaskata Allah al-iman ya tara wato maratibi ya tara abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kira da shi usulul iman asalin imani da kuma kamalul iman kamalul imani shine shu'abul iman rasul iman Annabi sallallahu alaihi wasallam yake al-iman bid'un wa sittuna daraja bid'un wa sittuna shu'ba a'laha shahadatu an la ilaha illallah wa adnaha imatatu al-adha 'anil tariq wal haya'u shu'batun min al-iman Annabi sallallahu alaihi wasallam yake imani rasani da shi guda 60 kai mafi girman su shine shahadatu an la ilaha illallah shine asalin iman shaidawa da kalmar tauhid babu abin bautawa da gaskiya da hakiki Allah mafi karancin ta imaqatul adha 'anil tariq kada wato cuta akan hanya ta dauke ta dutse zai fasa wa mutane taya kana tafiya akan hanyar Abuja ita tsaya ta koma gefen hanya ka jo ka rubar ka je ka cire shi wannan imani wal haya kunya shu'batun min al iman tana daga cikin imani in ka ga mutum yana jin kunya kada ka ce a wannan tsoro-tsoroci ne wani ba shi da kunya ai ku je ku samu wanda yake wanda yake zai sha koda ya murtuke wannan ba imani bane ka ce za ka wato murtaka a abin nan za ka shafa toka ake cewa ko idan ana idan mutum yana so ya abu da mutunci ya ce ya hamba ya wato ya buɗe toka a fuskarsa wato yana cewa ba ta ni ba ta ko to wannan ba imani bane to Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kira zuwa ga imani ya zuwa ga asalin imani da kuma kamalin imani al-aminu bi rabbikum kira da yake zuwa ga imani shine ku yi imani da ubangiji fa amanna dan haka ya Allah sai muke imani wato muka amsa kiran sa muka bada gaskiya muka amsa kiran sa rabbana ya ubangiji mu aka saki maimaita shi domin kaskantar da kai ga Allah domin nuna cewa mu bayi ne Allah kai ne ne faghfir lana dan haka ka gafarta mana zunubanmu zunubana faghfir lana zunubana ka gafarta mana zunubanmu kamar yadda muka gani a cikin tafsirin amana rasul al-ghufran abinda ake nufi da shi astaghfir astaghfir ce mata zunubanka ma'ana mummunan aqibar zunubin Allah bai kama ka da shi ba la alahira wala anan duniya wa kaffir anna sayyi'atina ka kuma yafe mana kurakuranmu shine ma'ana kamar yadda kake zaman to kyawawa ولائك يبدل الله سيئاتهم حسنات زي كان زميا غو ايكا سو زمانتو كاوا شيني فكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار كي اوكرا يكم الحالي منا تكن منغر تنباي واتو كدا اوكرا يكم منا تكن تابقو وانا اشارة نيزا نيمم متين يمتوا اكن لا اله الا الله يمتوا ينا مسلمي كما يندع النبو الله يوسف 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 الصديق نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله النبي الله كان النبي الله يعقوب كان النبي الله إسحاق كان النبي الله إبراهيم كان خليل بدأ الله إبراهيم يتي فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما تذكرنا أننا مسلمين تذكرنا أننا مسلمين shine wanda addu'ar da Allah ya koyar mana cewa wannan bayan Allah suna yi mutum ya nemi mutuwa a cikin addinin musulunci saboda zuciya a hannun Allah take imam Sufyan al-Thawri wata ran aka ganshi yana kuka aka ce kana kuka ne kan zunubanka ya ce in zunubaina ne ai ba zan damu ba na san komai wansu Allah zai gafarta mu idan har da Allah ina musulmi abin da yasa nake kuka ban san an zan kare ba zan mutu musulmi ko ko kafin da mutu za a zara imani saboda haka wannan addu'ar daga cikin abin da take mutum kai ta sannan kuma daga cikin abin da take koyar mana ka ji tsoron zama a cikin mummunan aiki idan kana karɓan Allah ka kaddara in mutuwa ta zo maka a wannan halin fa a haka ba za a tashe ka a haka ba za a tashe ka idan saka ce ka je kana yi kana ɗaukan kuɗin mutane ko kana daukan kudin al'umma ka haka kai za a yi da kai za a yi cuta in ka mutu a nan haka za a kashe ka fa da wannan biran a hannunka ko kuma da wannan cutar kana dauke da ita idan da nake kana cikin jiran dama an zara imanin in ka mutu a wannan halin a haka za a kashe ka saboda haka mutum ka kiyaye zamantowa a cikin halin saƙon Allah domin kar mutuwa ta zo maka a cikin wannan hali domin mutum za a tashe shi ne a halin da ya mutu a kai kuma mutum zai mutu a halin da ya rayu a kai ne idan mutum ya rayu a kan aikin kirki da cikin karincin Allah zai kyale shi inda zai tashe mutu a cikin aikin kirki to amma wannan shi ne sanya ka kullum ka zama cikin halin kirki dan yayin da ka bar kirkin ka yi kuma wanda yanzu ne kuma aka zo za a yi abauta ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون الله يتجا موسى فين واتو شاكي اما تاين ناس عند سكي فما استطاعوا مضيا بذا سكي كثيرا ولا يرجعون بذا سجاو با اذا كيف اذا نتني تفتشن حالا سابا في الله يتجا جان كرد بشي او نان حالا يزمن تو دا ينا ينا توبا يزمن تو كنشو الله يتجا شكوبا والعياذ بالله dan haka wata wafana ma'al abrar kullum ta isa wato kyautayi a cikin addu'a da kuma tunani da wa'azi da bayi baki daya Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki rayukanmu a cikin ɗa rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik ya ubangijinmu ka ba mu abin da ka alƙawarta mana akan harsunan manzanninka wala tuzina yawmal qiyama kada ka kunyata mu ranar alƙiyama innaka la tuklifu almi'ad lalle kai Allah ba ka saɓa alƙawari wannan wato kirari ne ga Allah ka ba mu abin da kai mana alƙawari a harshen manzanninka ai an san shi sun cewa in dai Allah ko cikin sarki baya warware alƙawari kuma wannan suna tawassuli da cewa ai mun yarda da manzanninka su suka gaya mana mu roƙe ka za ka amsa mana su suka gaya mana mu bi ka za ka shigar da mu aljanna to Allah ka gashi kai shaida mun gaskata manzanninka shine rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusuli abinda kai mana alƙawari akan harsunan manzanninka wala tuzina yawmal qiyama kada ka kunyata mu ranar alqiyama su ai wanda Allah ke kunyata su ranar alqiyama shine wadanda suke ma Allah madaukakin sarki tawaye wanda ba su bi Allah ba za a ce musu wamtazul yawma ayyuhal mujrimun kuwaye ya ku mujrimai kuwaye ku zamanto daban ya ku mujrimai kowa ya gamshi ya gane to wannan shine kunya wannan ya ita kunya wal iyadu billah innaka la tukhlifu al mi'ad lalle kai Allah madaukakin sarki ba ka saba alƙawari Allah madaukakin sarki ranar alqiyama ya riga ya namun ce mu mu'minai ya ce rana ce da baya wulakanta mu'minai yawma la yuhdi Allahu an nabiyya wal ladina amanu ma ranar da Allah baya kunyata annabi da mu'minai da suke tare da shi annabawan Allah suna cewa wala tuhdini yawma yub'athun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya roki wannan Allah ya ce a kai da zan kunya ta ranar ranar alkiyama duk kai da mamajiyanka yana daga cikin karancin da Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu tabbata akan tafarkin sa na'am
fastajaba rabbuna والله عز وجل
فاستجاب لهم ربهم سيئا بهم في أنت أدعوك كما أن الكور الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وبنجدهم كيتي سكراني در أمسى مسو تو الله أمسى مسو أني دا أبن بيكي مسو لا أبيع عمل عامل منكم بعد أن توزر تأيك ولي أيكي دا جتشينك بعد أي أيكي الدعاء ما أيكي شيء دو ولي أيكي ألا بدي توزر تأيك انتبع أما ولي رونا فكيف أيكي تدي بنشي تدي أهرشي أما بابا أيكي أيكي سوى النباء ما جنسا da aiki ne ake tsira wa ni'ma ajrul amili ma dalla da ladan masu aiki duk wanda ya aiki inda Allah ba zan tozar ladan sa ba ba zan tozar ta aikin sa ba min zakarin aw unta ko mace ko namiji ko mace duk da ba'du kullin ba sashi ku daga sashi suke duk da ne a wajen ladan yanda za a ba namiji ladan haka za a ba mace ladan ka bar ganin kan cewa an ce wajen rabon gado za a ba mace idan a matsayin ɗaya take gabon kasan namiji ko idan kanwace tare da ɗan uwanta maza za a ba ta rabon kasansu a ce wajen sallah ma ladan sallah ta rabi ne a yadda za a ba ta cikin ladan sallah haka za a ba ta wajen sadaka haka za a ba ta shi sa Allah ke ba da kullum ba sashin su daga sashin su duk da yake tsawaci a wajen Allah wajen ladan Ummu Salama ta ce ya Rasulullah sai an batun maza kawai ake yi wajen jihadi da wajen hijira bayan mun ba mata mun yi hijira musamman ita Ummu Salama ita kadai ta fito daga Makka ta fito daga ita sai ɗanta akan ratsuni ta samu hanyar Madina sai wani mushriki ne ya zo ya kama ratsuni ya yi mata jagora su biyu sai da ya dangara ta da inda take ganin masallacin Quba ya cika jiki ga inda mutanen da suke cikin sannan ya koma ita kadai ta fito bayan mijinta ya rabu da ita shekara ɗaya tana kuka an raba ta da shi ta fito ta zo ta tafi hijira bayan kafin nan ta yi hijira zuwa Habasha tare da mijinta Abu Salama to shi ne ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukakin sarki aka ce sai wannan an ce shi ne sababin saukan wannan ayar kamar inda Al-Hafiz Sa'id ibn Mansur ya rawaito a cikin sunan dinsa tace ina jin tace ya rasulullah la asma Allah zakara al-nisaa fi al-hijrati bi shay dan ji Allah ya ambaci mata wajen hijira da wani abu ba Allah ya tsanna dina hajir dan haka waɗanda suke hijira wato ko maza kenan wa ukhrijo min diyarihim aka fitar da su daga cikin gidajen su aka zalunce su aka kore su daga cikin gidajen su dan kawai sun ce Allah za su sun ce dan sun yi imani da Allah da manzon Allah wa umru fi sabili aka cutar da su aka azartar da su fi sabili a tafarkin saboda addini na wato a tafarkin addini na fa innan sababiyya ce wato a fi dini a cikin tafarkin na ai a cikin addini na wa qatalu sallu kuma suka zo suka yaki mushrikai da suka hana su zuwa addinin Allah wa qutilu aka kashe su la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wallahi zan kankare musu miyagun ayyukansu wala udkhilannahum jannat zai shigar da su aljannatai ta jiri min tahtiha al-anhar wanda karkashin ta ƙoramai daban-daban suke gudana da ƙoramar zuma da ta madara da ta giya da ta ruwan daɗi da ta duk waɗansu ma wanda ba ka sani ba ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar thawabun min indillah menene wannan sakamako ne daga Allah duk wannan abin da Allah ya faɗa ita gafara da take da aljanna gafara shine ta san cewa Allah yana yi da kai Allah bai fushi da kai ba sanin wannan ya fi daɗin aljanna sanin cewa Allah ya yarda da mutum ya fi daɗin aljanna ɗan aljanna da za su ga cikin aljanna ba san me matsayin sa a wajen Allah ba jin daɗin su sauyayye ne shi yasa sai ga Allah ya haɗa wannan da mafira da rubuwa wallahi indahu husnul thawab kyakkyawan sakamako a wajen Allah yake shi yasa nan aka fara da sunan Allah dan ai ikhtisarin cewa Allah shine kuma bai kai maka Allah a wajen kyakkyawan sakayya ina za ka samu kai maka idan za ka samu sakayya irin ta Allah ka san ko kyauta ce ka san ko kyauta ce kyautar gwamna ta fi kyautar chairman kyautar chairman ta fi ta kansila kyautar sarki ta fi ta hakimi kyautar hakimi ta fi ta dagaci to balantana aka ce wannan na Allah ne Allah shine yake yi Allah shine yake kyautar wallahu indahu husnul thawab kyakkyawan sakamako yana wajen Allah tabaraka wa ta'ala na kai wani kaunar abin da ke wajen Allah kaman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbihi ahada duk wanda ke kaunar abin da sakamakon da ke wajen Allah to ya bauta ma Allah فليعمل عملا صالحا لكيكاوم ايتي كبير شركه الله لكيكاوم ايتي كبير الله يقول لك الكيفيه سنيا مؤثر حتى يريد مؤثر حتى يقول رايك مؤثر حتى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.